أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على تعالى كان هذا هو يوم شاء أكو رمضان أنا الهميس شكرا تدوئن إن كل ربي إن دشنا وان دي دي شاء أكو قوات المادس دو بلا شند من الميلادية. أنا مجلسي نام دمك تفسير على القرآن بجرمة. الله تعالى يكي فأذن لهم الشيطان سي شيطان يزامر رسوك عن هذا قبر الجنة. فأخرجهما مما كان فيه يبتد سود أبن سكة سنة تكين دائم الجنة. وقل له بقوا بعضكم لبعض العدوف سيمكة موسو كسوكا ساشنكو بساشي مكياجونا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا أدورا قسا ونمتبتا ومتاع دولجن دادي إلى حين زوا ونلوكت. فتلقى آدم من ربه كلمات سيئة نبي آدم يكرب وسك الموميد وجمع بجنسا. فتاب عليه سيئة لا ياتي مش يابسطو بنسا إنه هو التواب الرحيم. دام الله تعالى من توباني قومي جنكي. الله تعالى يتي قل له بقوا بعضكم لبعض العدو. قل له بقوا من هذا بيعة muka ce wato ku sauka baki daya daga wato aljanna din. Fa imma yati annakum minni hudan, idan wato aka same daga wajena wata shari'a ta zo gare ku. Fa man tabi'a hudaya, duk wanda ya bi shari'ata. Fala khawfun alaihim, babu bakin ciki a kansu. Wala hum yahzanun, ko ba za su yi bakin ciki ba. Allah ta'ala bayan ya faɗi a kissan abin da ya faru da wato Iblis, abin laifin da ya yi, ya sanya Annabi Adam sa mata lalabiya da shi da matarsa suka ci daga wannan itaciya ɗin. To Allah ta'ala sai ya ce wa qul lahbitu ba'dukum li ba'din adu, sai muka ce ku sauka sashi ku ga sashi makiya juna. A nan haka Allah ta'ala ya faɗi abin da sigan jam'i ya ce ihbitu, ku sauka. Wato kaga a nan yana nuna kamar wato banda Annabi Adam banda Hawwa, akwai wani wanda aka ce mishi ma ya sauka din. To wane ne yake tare da Adam da Hawwa? Har Ubangiji ya ce musu ihbitu, saboda wannan saukan a zahirin Qur'ani ba shine saukan da aka ce Iblis ya sauka ba. Wannan ba shine zahiri, wato abin da ba dan kaje ka kuma sutul Arabi zaka ga Allah ta'ala ya kawo wato wannan saukan haso biyu. Sauka na farko shi sukan da aka gaya ma Iblis lokacin da ya kangara ya yi ma iskima Annabi Adam sujada. Allah ta'ala ta ce qala fahbit minha fama yakunu laka atakabbara fiha, sai ce ka sauka daga aljanna ba zai yi ka zo kai girman kai a cikin wannan aljannan ba wannan kaga anan koran iblis ne daga aljanna zuwa wani waje wanda yake kasan aljanna din sannan kuma ubangiji bayan iblis ya samu ya saki sadadawa wajen annabi adam ya cutar da shi ya sanya ya batar da shi ya sanya wato yayi ya sami wato kauce ma umarnin ubangiji sai Allah ta'ala ya kara cewa eh bi ko ba'dhu li ba'd al'adu wannan haka abin ya faru wato maganan farko da aka gaya ma iblis daban Allah ta'ala yana ce mishi fa hadith min ma yakunu laka an takabbara fiha sai kuma da ya kara yin laifi na biyu riqil laifi akan laifi shi ma da kara kuma aka samu ajiranci irin nasa ya ci abinda aka hana shi to duk sai ya bi ko ba'dhu li ba'd al'adu wannan shine abin da ya faru wasu daga cikin malamai suka ce nan da Allah ta'ala yake cewa eh biso eh kawo shi da shigan jami'i ku sauka wannan wato la'akari da cewa annabi Adam zai sauka tare da shi kuma akwai tsatsan ƴaƴansa a bayansa akwai tsatsan akwai wato tsatsan ƴaƴansa a bayansa da shi da Hawwa'u da haka Allah ta'ala duba da cewa zai haihu din sai ya ce ku sauka wato har da mu baki dai aka ce duka mu sauka wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa haka anan sai ya zama ubangiji da yake cewa fa hum li ba'd al'adu sashi ko ga sashi za su zama iya juna Allah ta'ala ya bada labarin abinda dai mala'iku na suka yi hasashe na cewa ƴan adam za su yi wato balla a ban kasa ko za su zub da jini kamar da mala'iku suka faɗa a cewa wato wannan Allah ta'ala ya yi ne da jam'i da duba da ayan annabi Adam wannan malamin suka faɗa ka wannan magana ta da rauni an ka duba maganganun magabata ba ita ce maganar da tafi suka fi irin jayar ba magana da biyu da malamai ke yi cewa dalilin sa ubangiji ce eh bi ko ba eh bi ba shine wato wannan umarin yana ana fuskantar da shi ne zuwa ga annabi Adam da Hawwa'u da kuma Iblis da kuma wannan macijin wannan macijin ta tabbata galibin malamai ma guda uku suke kawo wa suna cewa Adam Hawwa'u da Al-Hayya sai Al-Hayya ta tare da wannan macijin wato wannan wato Iblis din ne suka ce wannan shine ma'anar fadin manzo Allah ma sallamna kunna mundu harabna kunna kamar da muka kawo hadisi ajiya Allah ya faɗi wannan magana game da macizai cewa ban yi sulhu da su ba tun lokacin da wato muka kulla yarjejeniyar yaki tsakanin mu su da wa daga cikin malamai suna fassara cewa wannan hadisin manzo Allah yana yin ishara ne zuwa ga wato adawa da daddiyar adawa da ke tsakanin annabi Adam da macijiya kasancewa macijiya ta ce miki makiyin shi a kansa wannan suka ce wannan shine ma'anar wannan ihbitu da aka yi magana ita ba da can wato macijin ba tana cikin doron kasa ne ba ubangiji sai ya sanya ta safko ta ci gaba da rayuwa a bayan kasa wannan shine ra'ayin wasu daga cikin magabata irin su Asuddi irin su Mujahid ibn Jabr sannan kuma Asuddi ya yi kafi da sanadi mai rauni saboda datsewa ya yi kafi daga Abdullahi da Abbas Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari wannan shine zaɓin sa yace wannan ana magana har da ita kanta wannan macijiyar ce Ibn Jarir al-Tabari yake cewa wa ahsibu anna al-harb alladhi bainana kana asluhu ma dhakarahu ulama'una ina tsammanin yakin da ke tsakanin mu da macizai asalin sa shine abinda malaman mu suka faɗa alladhi qaddamna riwayata anhu wanda muka gabatar da wato ruwayoyi da ake ruwaitowa daga gaure su fi idkhaliha iblis al-janna ta yanda aka samu ita wannan macija ta shigar da iblis zuwa aljanna ba'da an akhadahu Allah ilha bayan Allah ta'ala ya yi mushi umarni ya fita hatta sadallahu an ta'ati rabbih har sai da wato iblis ya zama ya sanya annabi adam ya samu tayar fadiya ya kauce daga da'a ga ubangijin sa sai akali ma lahi an akalihi min shajara ta yanda yace abinda aka hana shi ya ci wannan itaciya da wato wannan kaga shi ibn jarir yana cewa wato wannan hayyan akwai wannan magana kuma da ba ko ji ayi mun fadi cewa eh bi tsu jami'i nan da aka yi da yawa daga cikin malamai suna ganin wannan mutum zai iya shiga ciki duk da ba wa da riwaya ce ingantatta zuwa ga manzo Allah ba da ya fassara cewa akwai wannan macijiya da amma dai su ahlul kitabi haka suke faɗa at-taura haka suke faɗa an ka duba at-taura haka zaka ga ana ambata wannan macijiya din mu kuma a cikin nassu ba wani abin da ya karaita wannan kisa ibn jarir al-qabari ya kaɗu wannan labari abin da dai malamai suka furin jayarwa a nan abin da ake ruwa da ake magana da cewa eh bi tsoku sauka shine annabi Adam sai Hawwa'u sai Iblis wannan jama'a sun shiga sai wannan macijiya idan labarin ya tabbata idan abin da suka faɗa wannan tabbatacce ne shi yasa wato in ka lura a nan yadda Allah ta'ala ya raba abin dan annabi Adam
da Iblis sune asali suke yin adawa. Ita Hawwa'u tana gidan Annabi Adam. Ita kuma maciziya ta zabi Iblis. To shi yasa saboda duma da al'akari da cewa asalin fara tsakanin Iblis da Annabi Adam a can wani wuri sai Allah Ta'ala ya cewa eh bi tabil ha jami'a ya kawo shi da shi gani shi ta tsiniya cewa ku safa ku biyu wato ku da iyalan da ku duka ku sauka mace zai sauka zama kamar iyalai na Iblis kenan kamar da Hawwa'u zama kamar ita ma iyali ta wato Annabi Adam yace eh bi tabil ha jami'a ba'dukum li ba'd al'adu wannan shine ma'anar abin da Ibn Kathir ya faɗa yake cewa asalin adawan da Annabi Adam ne da Iblis in inda kai aka ce eh bi ta duba da cewa su ne asali suke adawa in aka ce eh bi ta duba da cewa kuma akwai wasu masu tsaltaya su Hawwa'u tana kai Annabi Adam da kuma muwaki da sannan kuma aljanu sauran aljanu kangararru daga cikin su da kuma kangararrun macizai su ma suna tayar da Iblis wajen adawa da mu bisa manzala yake cewa ma sallamna hunna a mun buharabna hunna wannan shine abinda wasu da yawa daga cikin malamai suke faɗa a nan gabar Allah Ta'ala yake cewa eh bi zo ku sauka ku rayu a doran ƙasa wasu daga cikin malamai sun yi ta kokarin su tantanto a ina ne Iblis a ina ne shi Iblis ya sauka a ina ne Annabi Adam ya sauka a ina ne Hawwa suka fara sauka a ban ƙasa a daga ciki ana da ruwaya wanda ake cewa wato Annabi Adam ya sauka a wani waje da ake kira Nahda a can ƙasar India wato wannan ce India ba fara ba kana India tsukakke ta yanzu ba ta ka aka magana India India ta da fadi kamar fashi ce ta hada har da wato kusan so Pakistan da Afghanistan na yanzu to suka ce da hana wato wani waje ne dake wajen India din wasu suka ce a tsakanin Makka da Madina ne akwai wani waje da hana din anan ne Annabi Adam ya sauka Hawwa kuma aka ce ta sauka ne a Jidda Iblis kuma aka ce ya sauka ne a Dast wani waje ne wanda ke da milamilai tsakanin shi da Masara to duka waɗannan shashifai ne da ya daga cikin abin da su ahli kitabi suke faɗi daga cikin malaman musulunci suka je suka lalubo su ma suke daratawa saboda a isi ina shi ya ɗebe kewa da su ba wai don sun tabbata ba wannan ba Allah Ta'ala bai gana ba ya sanar da mu a ina ne Annabi Adam ya fara sauka ba ko a ina ne Hawwa'u ta fara sauka ko babu wani alama da ke nuna cewa Annabi Adam da Hawwa'u sun yi rabuwa bai faɗi irin wannan tunda ai tare ne suka sauko abin da za a fi tsammani shine wato wataƙila Masara tare saboda Allah Ta'ala ya ba mu labarin cewa su cigaba da rayuwa tare har sun haihu to kaga wannan abu ne wanda yake yana buƙatar dalili ka ce zaka raba su sai daga baya kai wani shekaru shi yana India ita kuma tana can wajen Jidda Saudiya na yanzu a ce daga baya suka haɗu wannan abu ne da yake buƙatar a samu dalili ko Qur'ani ko Sunna ko kuma wani dalili da shahara a ilmance wanda za a iya karɓa saboda haka dai babu wani abu labarin ya tabbata gami da wannan shirunin shi ya fi Allah Ta'ala bai gana ba ya sanar da mu ba inda wani akwai wani amfani mu sani da Ubangiji ya sanar da mu a daidai wannan gabar wajen lokacin da su ahli kitabi sun ambaci yayin da Allah Ta'ala ya ambaci cewa ya ce Annabi Adam da Iblis da macijiya su sako daga aljanna ko sako daga sama ma baki da a daidai wannan gabar za a samu ahli kitabi sun faɗa wasu maganganu wanda yake in an duba Old Testament za a ji sun kawo na maganganun gami da hukuma da aka Annabi Adam da hukuma da aka Hawwa'u da hukuma da aka mai ta wannan macijiya da duka wannan ga wanda ya duba zai fahimci abin da ke cikin wannan maganganu nasu na wato murkuɗe tabbas ba zai yi a ce Allah Ta'ala wannan bai dace da abin da Allah Ta'ala ya ba mu a Qur'ani ba kuma bai dace da abin da aka sani da sifan Ubangiji na rahama ba da kuma wato tausasa wa bayi da yake kamar ita maciziya din Allah Ta'ala wai an ce shi ta mata fa'alti mal'una ki tafi ke inanniya ce baina jami'il bahai tsakanin dukkan sauran dabbobi baki da wa jami'i wuhushil bari kuma tsakanin dukkan sauran dabbobi da suke rayuwa a tudu ala batnik tasahafin walaki kuma kina rayuwa kina tafiya da gindinki wato kina tafiya kina can kasa wato kamar da so ahli kitabi suna faɗa cewa ai wai tana ma da kafa kamar wato yaquma ta da kafa har guda hudu amma daga baya Ubangiji sai ya cire wannan kafafun bayan ta sako kasa a Bible kenan aka suka faɗa a cikin Old Testament din su yace ala batnik tasahafin wa turaba ta'kul walaki dinka cin kasa tsola ayyami hayatiki tsawon wato rayuwanki bai nake wa bidal mar'ati uqimu adawa kuma tsakaninki da wancan nan matan da kika je kika mata makirci kika yi mata igizami ka ciro wata Hawwa'u zan tsaye da adawa tsakanin ku din yayi da ku hadu tsakanin ku za a sami tsakanin Hawwa'u da macijiya ko tsakanin ƴaƴan Hawwa'u da wannan macijiyan akwai adawa mai radadi to wannan ne kamar suna fassara wannan fadin manzo Allah cewa ma salamna hunna mudu harabna hunna kamar dai wannan shi kashi yana bukatun dalili shi Iblis ya tabbata cewa Allah ta'ala ya faɗi cewa fahadu min hamad umam al-qura cewa an tsire mushi Allah ta'ala ya riga ya tsire mushi to amma dai shi wannan wato labari na macizai wannan wannan magana ce wacce take tana buƙatar dalili a watakila ya zama ya riga cikin abin da ahli kitabu suka saba na ƙara miki shimiya ko da dai akwai kisan wannan macijiyar to amma kuma ya zama akwai wato ƙare-ƙare da aka yi to abin da bayan zirman takaici shine yanda suka ɗauki wani aƙida da ake kira original sin al-khati'a al-asila da suke faɗi ta wannan lokacin faɗowa ta yanda suka ce ma aka ce Allah ta'ala ce ma Hawwa'u azinu ta'abaki hina tahmalina wa bil awda'i talidna al-balid wai cewa zan ƙara tabkewanki da wato wahalanki lokacin da zaki ɗau ciki da kuma lokacin da zaki haihu wato kaga yana abu la da ba su kashi kaga yayi gaskiya kenan yana dan wannan labarin abu la da ba su faɗa a baya yake cewa an ce mata in za ta haihu za ta sha wuta saboda wato wannan abu da ta yi na ƙoƙarin kauce ma umarnin annabi adam sannan kuma ta bi umarnin shi wannan iblis ɗin hatta kuma daga baya ta gamsar da annabi adam ya je ci wannan wacce na mushi a wannan shi kansa wannan ruwayar ba shi ce kawai wanda ba lalai ita ma tana nesa da wato lalata ita kanta ruwayar da aka same ta ba a wani waje ma shi kuma aka ce ma annabi adam taqulu al-ardu mal'unatan bi sababika kaga adam Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a wannan yana nuna cewa ubangiji ya yi ma wannan doran kasan albarka to amma saboda laifin da annabi adam ya yi su ba a can a su'al kitabi din a nan a tawar nasa suka ce wai saboda haka wai ubangiji sai tsine ma doran duniya baki da kira a nan suka dauko wannan aƙida ta original sin kaga dan mun gaji ne shi dukkan mu yanzu muna ta fafutuka ne ba ubangiji ya tsarkake mu dan muna tafiya wajen wajen da laifuka iri tun lokacin annabi adam sai kace wai ka tafi ita wannan kasan da zaka shiga mal'una tsinewa ubangiji sai ka ce shi tsinewa ne ubangiji sai laifi da ake bai tsinan ba amma shi kenan ku jingina mushi abubuwa da suka ci karo da rahamar sa bi sababika bi kaddika ta'kulu ta'amaka min aqul ayyam hayatika shawkan wa awsajin tambutu laka wai suka ce wai kaje tunda yanzu ka riga ka saba mun ka bar ayin matanka ka ci wannan abin da rahana ka ci to kaje zaka ta shan wahala wajen neman abinci ka a doran kasa sannan kuma zaka je ka rika samun abin da yake fitowa a matsayin tsoro wato daga tsidau sai wato kirya sai kayayoyi da shi zaka tana yiwa ka annabi adam wato shi ma ga kamar dai wato baki ne shaka nan ba shi ma sai da aka dan bashi nashi wani hukuma din ita Hawwa ta ba an bashi nata hukuma ita kuma Hayya wacce jama'a ta tsine wato baki ya kai to wannan gaskiya duka wato ya daga cikin abubuwan da malamu sun suke cewa riya daga cikin hadisi da suka yi kaga Allah ta'ala yana cewa inna huwa tawaffa alaihi inna huwa tawwabur rahim yana magana an gado wani abu na original da suke faɗa wani laifi da aka riga aka gado tun lokacin annabi adam wannan dai sun lalato abin ne daga asali yadda abu yake abin da yake daidai mata suna yin haila ne saboda Allah ta'ala ya rubuta musu cewa za su riga yin haila kawai haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi da ke cikin as-sahihaini a hadisi na Aisha Aisha ta je aikin haji daga baya sai haila ya zo mata ta fara kuka sai manzo Allah yake cewa hadha ma katabahu Allah li banati adam hadha ma katabahu Allah ala banati adam wata haka Allah ta'ala ya rubuta ma ɗan adam baki da in dai ku matan mata take daga cikin ayyan adam su Allah ta'ala haka ya rubuta musu kai haila dan haka haila wani abu ne ubangiji haka ya ga dama kuma yayi ne da hikima saboda wato abinda masu kiwon lafiya suke faɗa da in ba da ana yi wani abu mutu za su samu matsala sannan kuma Allah ta'ala kuma ya yarda cewa annabi Adam ya sauko ya ko ya je doran kasa ya rayu saboda ya cika abin da ya kaddara masa tun asali cewa wato zai sanya shi zama mai riko a bayan kasa ko da ya je fi wannan ba sa ba a fasa ba wani bi ce ya fasa bashi karibancin da ba aya bashi to kaga inda zai mushi wannan wata hukuma da sai ce ya fasa bashi karibancin sai ya kawo wani jinsi kuma ko ya kawo mala'iku su gaba da raya duniya din tunda an ga shi annabi Adam ba zai iya ba to amma ubangiji bai ce ba zai iya ba ya riga ya cewa zai iya din wannan kuma wani laifi da yayi wannan kuma ajizanci ne da ubangiji daga baya matni ya yafe mashi Allah ta'ala yake cewa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'u ila hin wannan kaga daga jin wannan magana kaga yana nuni zuwa gara wato magana ce ta bi rahaba me wanda ya tubai abuwa ba wanda yake neman wato ya dafansa ba Allah ta'ala yake cewa lakum fil ardi mustaqarrun wa kamar ma a duniya ya riga ya muku wani matabbata da wani bijin abin da za ku ji dadi dai dai bane kai aljanna ba to amma dai wannan dishi ba za a rayu da shi kaga wannan ai kamar ubangiji yana ƙara nuna rahamarsa fa fadar rahamarsa ga Allah ga annabi Adam dai dai wani laifin da yayi amma kuma ubangiji bai bar shi ba ya ce dai kawai haka da hukuma tare da shi a'a sai aka sassauta mishi sai ga lamace an ce mishi gaje ya rayu في الأرض مستقر مستقر شنو مكان الاستقرار إلا كتبت كلا يوم رايوان أمتي ومتاع إلى حين شنو وتو ونو 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 وتو جن دا إزوا ونو لوكتي لا سام جن دا الدنيا لا ما هو ما كمان جن لا سام الجنة بقى كم هذا كثير رحمة أبغي زي ما النبي آدم يا كم أي موت أيام النبي آدم بيبرز كلام زمبا إذا كان الدنيا أن سيد وتو يثار عند مسلم أول الناس رايو مسمى النبي آدم كسيار غايا فتو wanda ya tabbatin wato itaciyar ta aljanna to tabbatin yafi duniya wanda itaciyar yake ci to kaga ashe sai daga cirawar ubangiji sai ya kawo mushi wato wasu kayan marmari guzuri a wato doran kasa din yanda zai ci duk da ba su kai wancan da'iwa ba kuma bai samu kewa da yawa Allah ta'ala sai ya mushi wannan rahama din dan ka gane cewa ubangiji mai rahama ne duk da kuma wannan rahama ta ci gaba da rinin annabi Adam wata kila ba ya zama lokacin annabi Adamu ita ce da ake ci a lokacin sun fi dadi akan ya lokacin yanzu saboda ya zama a ci gaba a ƙara cika ma annabi Adamu da rahama da ubangiji ya masa saboda in ka ce wai annabi Adamu zai kawai daga aljanna ya samu cin wato ita ce aljanna shi ne hawa'u za su ga su ba ci ita ce duniya a yanzu to ai za su jika za su tuka masu cin wani abu ne bada ci babu dadi kwata kwata to amma wai ka ce rahama ubangiji sai ya ba annabi Adamu guziri na abin da zai ci gaba da rayuwa za ka gani tufa tufa irin shi ne za a samu da aljanna amma dai suna a suna kuma watakila zai dan samu wani kaso na irin wato dandanansa amma dan aljanna kuma yaki za a rage mishi quality yanzu amma da shi zama of inferior quality na duniya amma da aljanna shi ne wanda ke da superior quality so wannan shi ne abinda Allah ta'ala saboda rahamarsa ya yi wa annabi Adam kuma wannan shi ne abinda ake rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari Musa al-Ash'ari kamar da Abdul Zakar Sanani yake fitarwa kuma ta hanyar sa Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi ya fitar daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Auf ibn Abi Jamila da Qasama ibn Zuhair daga Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa yake cewa inna Allah ta'ala ila ahbaba Adam min al-janna Allah ta'ala lokacin da ya sako da annabi Adam daga aljanna ila al-ardh zuwa ga doran kasa علمه صنعه كل شيء الله تعالى سي يسر da shi yana zai hada abubuwa zai sana zai wannan da wancan in ka hada za a samu kaza wancan da wancan in ka hada kaza zai fito za a samu aiki wato amfanin gona za a samu kaza ubangiji ya koya mishi abin da yake bukata wa zawwadahu min thimarin janna Allah ta'ala kuma ya yi mishi guziri daga cikin wato yabanya na aljanna ayyan marmari na aljanna mithlu thamaratikum irin dai wannan abin da kuke ci a yanzu na wato ya kayan marmari mithal kamatikum hadhihi ghayra anna hadhihi tataghayyar sai dai kai tsaye yanzu na duniya din suna canzawa wa hadhihi la tataghayyar ta kuta ajira ba ta canza a shi kaga ubangiji cire bi ya sa ba da Adam duk abin da yake bukata abin da ya taba sani a aljanna din ko da dai ba duka ba wasu daga ciki amma Allah ta'ala sai ya zabi wato karko da dadi da kuma wato tsarki na abin na wannan cikin tsarki na wannan wato ayyan marmari sai aka bashi saboda ya rayu rama daga ubangiji saboda kare kewa da yawa in ba ka ba kewa su da yawa a shi kaga Allah ta'ala yana wato jin kai rama tarin jayyacin sa ibn jarir al-tabari shi ma ya fitar da wannan riwaya ta hanyar Muhammad ibn Ja'far Gundar shi ma ya rubutowa da Auf ibn Abi Jamila daga Qasama ibn Zuhair daga Abu Musa al-Ash'ari wala isnadi ne sahihi ya tabbata zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari Allah ta'ala ya kara cewa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuna da adoran kasa wani matabbata da kuma jin dadi zuwa wani lokaci anan akwai ishara da Allah ta'ala yake yi mana wajen cewa wato dan adam ba zai sami inda zai tabbata ya rayu ba zai sami kuma jin dadi na rayuwa ba sai a adoran kasa wannan wani wata ishara ubangiji ke mana cewa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin yana nuna mana cewa inda za mu rayuwa ta tabbata kuma mu ji dadi wato mu ji dadin rayuwarmu in dai a rayuwa da ta duniya ce to sai dai mu rayu a doran kasa saboda doran kasa ne Allah ta'ala ya halitta ba wato yan adam to naka babu abin da ya dace da dan da rayuwa ma dan adam sai wato ita wannan kaukabin da muke rayuwa da ita ake kira a tunda ka san al-ard da suke fada ya da ma'ana al-ma'na al-'am ya kuma da ma'ana al-ma'na al-khas in aka ce al-ma'na al-'am wato ma'ana gaban miya to ta shafi duka wannan duniyar da muka da wasu kawaki din su kula su makuri su yana su sai dai na bi da ardu ne wannan shine ma'ana ta gaban miyar ma'ana duk wannan mizanin a mizani ne wato ba a wuce sama ta daya ba sai ka duk wannan al-ardu ne al-ardu bi ma'ana al-'am Allah kuma ana magana al-ardu bi ma'ana al-khas shine abinda su sauran malamai da sauran malamai kimiyya suke kira al-ardu shine wannan doron kasa da muke rayuwa to wannan cewa da Allah ta'ala ya walaka fil ardi musaqqaru wa tawa ila hin akwai isharar Allah ta'ala ke cewa inda dan adam zai samu rayuwa rayuwa ta aminci ta tabbata shine ya haƙura ya rayu a nan inda yake ubangiji yayi shi ba ya ce zai tashi ya je a kotun duniya wata kai kama wata planet kai kama da irin wannan duniyar ta mu ana ganin yi wannan za a rayu a can ba to din yanda za a iya rayuwa a can za a iya rayuwa din amma dai ba za ka kai wannan duniyar da ubangiji ya halitta ta saboda dan adam saboda anan ne ake duk wasu abubuwa da dan adam yake bukata a je can kuwa to dole dan adam yana bukata sai yayi wasu guzuri yayi wasu taraji taraji wanda kuma wannan zai zama abu ne mai tsada a wajensa in ka hada da abin da wannan ba abin da yake biya na iska da yake samu nan in ya fitar da abin da ake kira carbon monoxide wannan CO2 da ake fadi shi yana fitarwa a daidai lokacin da ya fitar su kuma sauran tsirrai za su tafi su kuma su kuma za su kawo shi kuma carbon dioxide kuma za su bashi oxygen da sauransu wannan za su bashi wannan abubuwa saboda kaga ashe wato babu wani tazara tsakani saboda ubangiji haka ya halice ka dan ka rayu a wannan waje duk to canzawa kuma to wannan wato da Allah zai jawo kashin abubuwa ne da sai ya yi ta tare ta naje watakila ma kuma ya taba lafiyar shi ko ya taba wato yanayin abin da zai haifa a gaba Allah ta'ala sai ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimati sai annabi adamu ya karbi wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa wato kalmomi ana magana wasu magana bangaru fataba alaihi sai Allah ta'ala ya yafe mishi haka da yawa daga cikin makanta sai karanta cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin ni'matin wasali kasa fadin wasu labura na abin nan a cewa maqulun bihi ne maqulun bihi an yi tarihi shi da wannan fadin wasali kasa saboda jami'i da aka yi kalimatin da aka fada wannan sai zama annabi adam shine fa'idi annabi adam shine fa'idi wato shine ya karbi kalmomin daga wajen ubangijinsa wannan haka galibin makaranta sai karanta amma abdullahi ibn kathir al-makki sai ya karanta fatalaqa adama min rabbihi kalimatun da wasali sama fatalaqa adama min rabbihi kalimatun to duka dai zai iya dauka a ma'ana din babu laifi qira'an jumhur wannan ya fitowa karara yana cewa annabi adamu ya roƙa kuma Allah ta'ala ya bashi wasu maganganu da zai tawassuli da su wajen ya Allah ta'ala ya yafe mishi kuma wannan ya hanuni zuwa ga asalin ma'ana kuma ya fi kyau sannan kuma kira Abdullahi ibn Kathir ita ma tana da fuskanta sannan kuma ita ma kuma jaiza ce ta halatta in aka ranta ne ta aikatun Qur'ani da ita idan ka ce kace fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin adamu da yimma adamu wasadi da rufa kace adamu ba adama ba to abinda kake magana shine annabi adamu shine asali ya karbi wato wannan mangalu da yake bukata da su ya taimake ya bi Allah Allah ya yafe mishi shine fa'ida wato shine mai aiki din talaqa nan daga tafa'ala min al-liqa'i wal istiqbal wato ya fuskanci wannan maganganu daga wajen ubangiji ya karba ubangiji yana ba shi maganganun ko ya mishi wahayin maganganun shi kenan kawai sai ya karba wannan shine ma'anar haka in kuma kace ka karanta fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun to abinda kake magana wato ita su maganganun na ubangiji ne suka zo suka fuskanci annabi adamu suka iso zuwa gare shi shi kuma annabi adamu da ya ga wannan maganganu sai ya ga maganganu ne masu kyau da ya kamata ya amfani da su wajen tawassuli zuwa Allah ta'ala ya yafe mishi wato laifin da yayi da haka sai ya karbi wannan maganganu ya karbe su ya lakada su ya kuma maimaita su ya dinga maimaitawa har Allah ta'ala ya yafe mishi Allah ta'ala ya yi magana cewa annabi adamu ya karbi wasu maganganu wajensa daga wajensa kuma saboda Allah ta'ala ya yafe mishi laifin da yayi na cin wannan itace malamai sun yi magana cewa to ta yaya wato annabi adamu ya karbi wannan maganganu sai annabi adamu ya karbi wannan maganganun wahayi ne ko meye faru wasu daga cikin malamai musamman yan baya suka yi magana cewa annabi adam ya karbi wannan maganganun ne wato ta hanyar ilhami da fahimta wato kamar ilhami ne ubangiji ya masa da fahimta ya fahimta Allah ya kimsa mishi wannan maganganun sai ya faɗa wannan wasu daga cikin malamai yan baya suke faɗin wannan maganar amma dai wannan ra'ayi ne wanda ke iya da rauni abinda yake daidai shine annabi adam ya karbi wannan wannan wato maganganun daga wajen ubangiji sa ta fuskar wahayi wa'ayi ko dai wato Makka da Makka Ubangiji ya gaya musu da shi ma wato nabiyin ne mukallaf annabi da ake masa magana kai tsaye Ubangiji na masa magana kai tsaye Ubangiji ya gaya da ya roki Ubangiji ya mishi mita yace ya Ubangiji ina son in ka yafe min amma kuma da wasu maganganu zan yi wanda zai sanya in kautar da fushinka da wannan maganganu din kuma in sabi yaddanka sai Ubangiji ya gaya musu cewa ya faɗa kanka wannan zai zama haka tunda shi annabi Adam nabiyin ne mukallaf kamar da hadisi ya gabata zai ruwa kuma Ubangiji ya mutu waye irin wahayi da yake mu annabawa a ta hanyoyi da ɗaya daga cikin hanyoyi da Ubangiji saba yana mu annabawa wahayi wanda duka zai iya yi ba an rawaito daga magabata wannan kawai annabi Adam ba wai jira yayin shi da Ubangiji ya mashi ba shi ma sai da ya mita an rawaito daga magabata abinda yake nuna cewa annabi Adam kafin nan sai da ya rika yi ma Ubangiji mita yana kokarin Ubangiji ya yafe mishi kuma yana kokarin Ubangiji ya dacar da shi zuwa ga wasu kalmomi da zai faɗa in ya faɗa kuma Ubangiji zai yadda da su ya nemi Allah ta'ala ya yafe mishi duk da hanyoyin kowanne in ka dan dauki guda ɗaya ba wato ma sa dan rasa rauni amma idan ka haɗa su zai sa ka kalce suna da irin nasu asalin akwai abin da ake rawaitowa ta hanyar katara ita da Amatu Sabisu daga Hassan al-Basri daga Ubay bin Ka'ab cewa wato annabi Adam ya yi tamma Ubangiji samita ne sai Ubangiji ya dace da shi zuwa ga wadannan kalmomi har Ubangiji ya yafe mishi wannan Hassan al-Basri bai saurara daga Ubay bin Ka'ab ba galibi tsakaninsu akwai wasu a tsakiya irin su Utay ibn Zamra As-Sa'di da sauransu amma dai yana da shaida kuma a riwayar da Suddi ke yi daga Ibn Abbas ita ma riwaya ce mun qat'a sannan kuma tana da shaida da riwayar da Abdurrahman ibn Abi Hatim Razi ke yi ta hanyar Abdulaziz ibn Rufai al-Asadi daga wani mutumi da ya je Ubay ko Abid ibn Umayr sai daga cin tabi'ai almuhim dai magabata duka sun yi kusan maganganu ya haɗu akan cewa annabi Adam kafin ya karɓi wannan maganganu sai da ya yi ma Ubangiji sumita sai da ya rika yi ma Ubangijinsa roƙo da lallashi Allah ta'ala daga baya sai ya dace da shi zuwa ga waɗannan kalmomi masu albarka wanda ta hanyarsu ya roƙi Allah ta'ala ya yafe mishi laifinsa da ya yi aikata sai magana da malamai ke yi wannan wasu irin kalmomi ne annabi Adam ya amfani da su tun daga shan Allah ta'ala ya faɗi waɗannan kalmomi wannan ya da muhimmancin waɗannan kalmomi da yawa daga cikin malamai tun na magabata tun daga sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa sun faɗi cewa waɗannan kalmomi shine a can suratul a'raf Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan ita ce kalmomin da Allah ta'ala ya lakana ma annabi Adam ya maimaita su qala rabbana zalamna anfusana suka ce ya Ubangiji mu mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana idan baka mana gafara ba wa tarhamna ka jikanmu lanakunanna minal khasirin za mu zamo daga cikin wanda suka yi asara annabi Adam ya dinga maimaita ma Ubangiji wannan kalma har sai ya yadda da Ubangijinsa har sai da Ubangijinsa ya ce masa ya yafe masa wannan kaga a ciki akwai nuna cewa ita kanta Hawwa'u ta yi tarayya da annabi Adam wajen faɗin wannan kalma wannan magana din dan cewa kai kala suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu wannan yana cewa to ita ma Hawwa'u ta faɗi wannan kalma to kaga ina magana mu abinda wasu ke faɗa cewa Hawwa'u ta yi laifin ma da ya jawo aka mata hukuma aka kaza bayan Ubangiji kace ya faɗa ya yafe musu Ubangiji in ya ce ya yafe ya yafe makida ya sutuce ka babu wani abu da zai yi ka daga baya saboda haka Hawwa'u tana daga cikin tana tare da annabi Adam wajen roƙon wannan gafara kuma Allah ta'ala ya riga ya shelanta musu abuwa ya shiga shi cewa ya gafarta musu saboda haka duk wani wanda ya jefi annabi Adam da cewa wannan laifin ya cika mana musu a duniya saboda wannan kuma ya rika shan wahala ko ya dinga jefin Hawwa'u da cewa wato saboda laifin da ta yi Allah ta'ala ya jarabce ta da kaza da haila da haihuwa da waye da waye da waye to wannan kaga wato yayi ma Ubangiji kiri ya karanta Qur'ani ya kuma wato karanta abin da Allah ta'ala ya sakar ma annabawansa tunda Allah ta'ala ya faɗa cewa ya yafe musu kai kuma yanzu ka ce ba a yafe ba sai ran cikin goba to kaga yanzu wannan abin da kushakawa ba abin da su wanda sama suka kawo wannan bane zama abin da yake daidai ba kuskure ne kuma murkure ne dole kuma kowanne musulmi ya ji cewa wannan ra'ayi ya baranta da shi kuma baya tare da wannan ra'ayi dan cewa ka ji da wannan ra'ayi kamar ka ce baka ji da abin da Qur'ani ya faɗa ne ba shi Qur'ani ya riga ya shirya cewa fa taba alai sai ya yafe mishi inda huwa tawwabur rahim Allah ta'ala ya karɓi tuba ne kuma wato mai jin kai ne kada cewa annabi Adam ya cewa ya karɓi wannan kalmomi daga wajen Ubangiji sa wadannan sune kalmomi sune muka ce ake rawaitowa daga magabata su ake rawaitowa daga Mujahid ibn Jabr Sa'id ibn Jubair Al-Hasan Al-Basri Qatada ibn Da'awa as-Sadusi, Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, Khalid ibn Ma'dan da cikin malaman Sham, Aba ibn Aba al-Khurasani da kuma Arabi ibn Anas al-Khurasani. Wannan duka daga cikin magabata aka suka fassara cewa abinda Allah ta'ala yake magana cewa fatanqa adam min rabbihi kalimat shine qala rabbana zalamna anfusana da akbara wa tasul a'raf. To anan Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa Annabi Adam ya nemi Allah ta'ala ya yafe mishi. Yaushe ne Annabi Adam ya nemi a yafe mishi? Yani ya faɗi wani cewa a yafe mishi ne bayan sai da ya sako. Koko ya faɗa ne kafin ya sako lokacin da ya yi wannan laifin. Kaga a zahirin aya yana da sura Baqara cewa ya qul lahu biqu ba'dukum li ba'din a'udhu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila jira haga ma magana sai an ce fata laqa adam min rabbihi kalimat. Wato sai da aka ce a sako daga ba kuma Allah sai ba da labarin cewa kuma sai Annabi Adam ya karbi manga ya karbi wato wasu kalmomi daga ubangijinsa. Wannan wata kila wani ya fahimci cewa wannan ya faru ne sai da Annabi Adam ya sako kasa sannan ubangiji ya bashi wannan kalmomi sannan kuma ubangiji kuma ya yafe mishi. To amma sauran ayoyin suratul a'raf sun yi bayanin cewa wannan ba shine abin da ya faru ba. Abin da ya faru daga lokacin da Annabi Adam ya yi wannan laifi din, daga lokacin ya riga neman hita wajen ubangiji ya fidata da shi da wasu maganganu da zai faɗa da zai yafe mishi saboda su, sannan kuma ya faɗa wannan maganganu din shikenan, kuma bayan ya faɗa wannan maganganu sai Allah ta'ala ya yafe mishi sannan kuma sai ya sako kasa. Wannan shine abin da ya faru. In ka je ka duba suratu al-a'raf, Allah ta'ala da ya faɗa cewa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sai ce qala biqu ba'dukum li ba'din a'du. Ba shi kaga sai da wannan sai ya faɗa wancan kalmar sannan wannan ya faru. Mun rinjaye da cewa wato Annabi Adam ya ce da ya faɗa sannan aka ce ma ya san kuma baki da sannan ya san kuma doran kasa, saboda shi Annabi ne, su kuma annabawa abin da aka saba sani suna da gaggawa wajen wato zuwa kuma wajen ubangiji sai suka kuskure masa baka jinkiri. To yanzu ka ce wai sai da safo kasa, to kana nan tamshi ya yi jinkiri kenan. Annabi Adam kuma da shi ma ɗaya daga cikin annabawa ne wanda aka saba sanin suna yin gaggawa wajen su nemi ɗan ubangijin su, su kokarin tunkuɗe abin da zai gada musu da fushi. Allah ta'ala yana bada labarin Annabi Isa, Annabi Musa, yace wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, sai ne gaggawa zuwa wajen ka ya ubangiji saboda ka yarda da ni. Su annabawa to ashe kaga abin da aka saba sani suna yi kina shi gaggawa zuwa wajen ubangiji. Allah ta'ala yana bada labarin annabawa yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban, haka yusari'una fil khairati, suna yin gaggawa zuwa wajen alkhairi. To Annabi Adam shi ma yana daga cikin wadannan annabawa din. A wata aya yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, wato suna yin rigeriyya. Allah ta'ala yana bada labarin gida wanda suke tsoron ubangijin su. Annabi Adam kuma yana daga cikin annabawa wanda suka fi kowa tsoron ubangiji, saboda haka shi ya mutancanta a lokacin da ya yi wannan kuskure, ya fahimci cewa ya kuskure. Allah ta'ala ya yi mishi itabi, ya zarge shi, daga lokacin kuma ya fara neman ubangiji ya yi mishi, kuma daga wannan lokaci ne ubangiji ya lakana masa wannan kalmomi, wannan maganganu da ya nemi ubangiji ya yi mishi, kuma daga baya Allah ta'ala ya yi mishi. Kamar dai ka ce a nan da wato ubangiji ya jinkitar da maganan wato wannan neman tuba na Annabi Adam, saboda a nan Allah ta'ala abin da yake nufi shine ya garar da mu dalilin da yasa ya fita. Shi yasa tunda aka ce fa azallahuma shaytanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi, to saboda ka fahimci me yasa ya fita, ka ba a fada baka cewa wa kullahi bi buka kai maka fahimci me yasa ya fita ba, sai tunda an riga an fada kuskura ake san ka ka gani kai mai karatu kuma ka san wannan kuskuren me ya jawo kai ma to karkama Allah kuskure. Shi kuma a wancan suratul a'raf so ake a gaya maka asalin hakikanin yadda abubuwa suka kafa ruwa. To daga abin da fi inganci a nan shine wato Annabi Adam sai da ya tuba, ya nemi Allah ta'ala ya yi mishi, Allah ta'ala ya yi mishi, sannan kuma daga baya sai ya sako kasa. Allah ta'ala ya riga ya cika sa alƙawarin sa cewa dama ya riga ya halishe shi ne saboda ya rayu a cikin a doran kasa. Allah ta'ala ya ce fataba alaihi, sai ya yafe mishi, inna huwa tawwabur rahim, Allah ta'ala bai karban tuba ne kuma mai jin kai ne. Kaga anan Allah ta'ala ya kara tunda cewa ya riga ya yi ma Annabi Adam, ya yi ma Hawwa, kuma Allah ta'ala ba ya yi mishi ba, to kuma ya cika sauran alƙawari da ya yi mishi na cewa zai bashi kalifanci, kuma da ya bashi wannan kalifanci Annabi Adam ya ci jarabawa. Wannan kalifancin da ya yi ya ci gaba da ɗaukaka an bata Annabi Adam ya wato bashi daraja. In kun lura an aje tashin kiyama annabawa guda biyar ulul azmi da su za a je wajen su neman ceto, to na shidan kuma shi Annabi Adam, wannan annabi maka wato cewa inda wato annabi Adam yake da matawa da ubangiji cewa yayi wannan laifin kuma bai sanya wato ya zama ci baya a wajen annabi a ci annabawa ba bal duk da ma shi ba bai zama manzo ba amma kaga duk da haka an kuma tafi wajen sa neman neman ceto wajen ubangiji sannan kuma an nemi an tafi wajen sa lokacin da musulmi ya shiga aljanna mu'min ya shiga aljanna suka ce ya fara roƙa shi aka fara zuwa wajen aka ce fara roƙa Abu Is yace ya abaya istaftish lana wato ka nema a ce a buɗe mana wannan aljanna din wannan ya annabi ka je wani a annabi Adam ko ya annabi ka ce Allah ta'ala ya yaji abin da yayi da amana da yake na duniya da doran duniya ya ci gaba da raya duniya da tauhidi wannan ya annabi ka ce annabi Adam ya shi wannan jarabawa da kuma akwai yaddi kamar yadda muka faɗa akan masu ra'ayin originality a da kirista da suke faɗa cewa dukkan mai tsara halitta mu ne da dalilin hukan mu a ubangiji ya riga ya faɗa cewa kowa da haihuwarsa ne wato alal fitra bai san komai ba wani zunubi da yi za a haife shi ne wato babu wani sumul laqa wani za a haife shi babu gabe da wani zunubi sai daga baya ne in yayi zunubi kuma sai ubangiji ya rubuta masa hasali ma shi kashi alhaki din kun ga ba a rubuta wa mutum sai yayin da ke yaro ubangiji yana cewa an dauki alƙalami ga yaro sai ya balaga matsala yana faɗa yana cewa an dauki alƙalami ga yaro sai ya balaga wai kaga yana nuna muka cewa yaro yayin da ke yarantarsa ba ba fara rubuta mishi alhaki din in yayi ladan kuma ubangiji ya rubuta masa saboda fadar rahama na ubangiji saboda haka bai kamata a wato musulmai su rika sauraron abin da wasu daga cikin ahlul kitabi suke faɗa na magana akan urgency din nan ba ubangiji ya riga ya faɗa ya shelanta cewa ya riga ya yafi ya kuma yi maka jinjina saboda wannan yafin da yi ta inda huwa tawwabur rahim ubangiji kuma sai yana san jinjina sai ya faɗi cewa lalle a tuba sannan kuma a wannan aya da Allah ta'ala ya faɗi cewa fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim akwai nuni da faɗakarwa akan cewa dan adam bai da wani matsayira yayin da ya sa'a ubangiji sai tuba bai da wani matsayira yayin da ya sa'a ubangiji sa sai dai ya koma wajen ubangiji sai tuba din a wato wannan din yayin da muka yi zunubi ko yayin da muka samu wata jarabawa annabi Adam ya samu jarabawa to amma kaga bai ce bai ce bai kowa wajen ubangiji ba sai kowa wajen Allah ta'ala to dai yayin da muka samu jarabawa mai radadi ko kuma yayin da muka yi wani zunubi babban abin da wato yake kan mu muna neman mu tsira shine mu koma wajen ubangiji Allah ta'ala yana cewa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku koma zuwa ga Allah ta'ala baki daya ya kuma murai ko kuwa samu rabauta ya ce istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangiji ku sanar ku koma wajen sa da tuba wannan yana nuna maka cewa wato dan adam ba shi da matsayarta sai yayin da ya riga komawa zuwa wajen ubangiji amma idan ya ce zai rayu ba ruwan shi da neman ubangiji ya yafe mishi ko ba ruwan shi da yi maka shi sabi to kaga yanzu wannan yana ja maka shi wato dadin jarabawa ce kan jarabawa dadin azaba kan azaba dadin wato alhaki akan alhaki Allah ta'ala ya tsare mu tuba da annabi Adam yayi da kuma nan da Allah ta'ala ya yi wannan tuba da yayi wannan yasa malamai suke magana to meye sharadin tuba meye sharadin tuba yayin da bayi suka yi mu ubangiji wasu lafuka da suke bukatar ubangiji kanka din su wannan zai mutu meye sharadin sa Imam an-Nawawi da shi da wasu daga cikin malamai kamar Imam an-Nawawi ya faɗa cewa ya musalin da wasu daga cikin tafansa ya faɗa ya sharadin tuba guda uku ko guda hudu idan alaka ta tsakaninka da ubangiji ne kawai laifi ka masa shirka ko wani abu sai malamai suka ce na farko shine al-iqla'u 'anil ma'asi wato ka zama ka ciranya ka cira ta daga wannan sabon Allah wanda yake ma Allah shirka to a ga ya musulunta ya tuba kenan wanda kuma yake yin wani zunubi yana mu'amala da riba yana wato zalunci yana cin dukiyar al'umma a ga alaman tuba shi a ga ya bar wannan zunubi shi al-iqla'u 'anil ma'siyah amma ba wai ya ce hatta hadiyya lillahi ba kamar yadda mai alaji ya kawo wannan kaga alama yana cewa shi shaqi mutum ne da madan muta amma alaman mumuni yayin da yake cewa wannan abin da nake yi ba dai nake ba shi sai a gani tsam ya bar wannan abu har a gashi ya kawo ya bayyana kama ubangi wasu fasifofi iri-iri yana kawo ma ubangi wani jidadi wasu maganganu da wani musu da zai iya kawo ma ubangi wannan alama yana cewa wato ubangi bai nufate shi da tsira ba sai abu na biyu da malamai ke kawo shi ne annadama yayin da mutum yayi wani abu da yake na kuskure ne kaga annabi Adam Allah yayi nadama to shi ne a same ka kai ma kai nadama saboda rabin tuba shi ne wato kaji cewa ba kai daidai ba ka lura kyau ka gani ko da ne da iyayensa ko mata da mijinta idan wato dayan bai jin cewa shi yayi kuskure to zai mai yaje na dole sai yaje cewa abin da yayi kuskure ne sannan to yayi rabin tuba kenan amma in yana jin cewa ba shi ke kan gaskiya ko ma za a yi shi akai kaga ba zai tuba ba saboda haka to shi abu na biyu bayan mutum ya balle fa yaji cewa yayi nadama ubangiji abu na abin da yayi bai kyauta ba yayi nadama ba zai sake komawa ba sannan kuma walla azmu ala adam al-auda adam al-auda ya kuma dau shi na shi ko ba zai bari koma wannan laifin ba wannan shi shaddan ku ba guda uku da idan aka samu daya ya karaya to ubangiji bai karbuwa ba in ji malamai kuma mutum karbe bar zanubin ba yana fa cikin laifin sa ba dawo da yana mu'amala da riba yana zalunci sa yana daniyansa yana wato kwacansa yana kidnapping din sa amma kuma ya ce Allah ya yi mishi Allah bai yi mishi ba saboda me saboda bai bar wannan cikar wannan kusaban ba za ka gani abu ne ba ka mamaki wannan masu kidnapping din wai suna fa kidnapping din ko ba su ba ba za su ce wai ya fito ko yanzu ku yaje mana ku tafi gida a wai ce ba suke a kawo kuɗi a wai ce ba kuma kuma kusan muna sanda mu kuma muna san Allah haka wani nasa Allah suke yi alhali a lokacin suke barin mawa saban duk wani Allah zai karɓi wannan tuban nasu sai sun yi al-iqlaw ala al-ma'siyah sai su bar wannan saban sannan kuma sai sun yi nadama sai sun yi da cewa wannan talauci ba hauka bane wannan ba dalili ne da zai sa kuma su zama suna kawo mutane bayan Allah suna kullewa ba sai sun yi nadama kuma sai nadama ubangi bai karɓi tuban ba sannan kuma sai sun yi al-azm ala adam al-awda sai kowa ya shakku cewa zai kuwa sannan Allah kada ya yi mushi na hudu da malamai ke karawa shine idan akwai hakkin dan adam a ciki to shine samaradul maqalah ya tafi ya je ya maida wannan zalunci idan wani abu ne na giba in wani abu ne cin dukiya al'umma in wani abu ne na hakki da ya dauka to ya je ya nemi yanda zai kubutar da kanshi daga hakkin wannan dan adam in kuma ya riga ya mutu kuma shikenan zai ta istighfari in sadaka zai yi in maya zai yi ko kuma ya dace ya dai ta mai malamai ya ga shawarwari da malamai suke bayarwa saboda kubuta Allah ta'ala ya tsare mu wannan shine wato sharadin tuba duk wani wanda yayi tuba babu sharadin da na uku ko na hudu da aka faɗa to yanzu wannan tuban nasa bai yi ba Allah ta'ala ba zai karɓi wannan tuban ba Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wallahi bi qum min hada mi'a to kaga anan wannan yana ƙara nuna maka cewa wannan wallahi bi qum min hada wancan da aka faɗa za ta yi mata kana dan ka fahimci cewa wancan da aka faɗa akwai munasaba munasaban da sai aka faɗe ta a can baya saboda ka fahimci cewa saukan yana da alaka da laifin ne saukan ubangiji ya rubuta a ilimin sa cewa annabi adam bai sauka doran kasa ba sai yayi wannan laifin shi sa anan ya ƙara mai ta ce qul la hamikum min hajamia yace muka ce duka ku sauka fa yamma ya ce lakum min yahudan idan wata shari'a ta zo daga waje na kaman tabi'a hudaya ku wanda ya bi shari'a ta wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba yi da bakin ciki ko ba yi da ba yi da wato tsoro ko ba yi da bakin ciki a nan da aka ce imma nan murakkab ne daga kalmar in da kuma ma in ma haka yake zaka idgam wannan in cikin ma da zama in ma haka a wannan ma da ƙari ne abinda Allah ta'ala ya magana shine in ya ci yannaku to sai ƙari zama in ma ya ci yannaku zama ƙari wannan ƙari saboda na wato karfafa zance karfafa zance ya zama in ma ya ci yannaku wanda kuma mu ma a wasu muna da shi a wasu muna da shi galibi wannan ma din mu muna ƙara kusa sai na kawo misali ko ko dai mu ci gaba zaka gani muna kawowa a wani lokaci a Hausa kaje wani ya ce a idan yazo zan bashi kaza kuma yace idan ma yazo zan bashi kaza wannan ma din kari ce eh kari saboda karfa ma'ana mu ba muna da ita a Hausa in ka lura da kyau zaka ga muna amfani da su sosai kuma kari ne ba dan karfa zance ba wani abu ba a Allah ta'ala yake cewa idan wata shari'a ta zo muku daga waje na a Abu al-Aliya kamar yadda Abu Hatim al-Razi ibn Abi Hatim al-Razi Abdul Rahman ibn Abi Hatim al-Razi ke tarwa da sanadin sa zuwa ga Abu Ja'far al-Razi Isa ibn Mahad daga Rabi ibn Anas daga Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran yake cewa abinda Allah ta'ala ke magana cewa idan wata shari'a ta zo shari'a shine sune annabawa sune manzanni sune kuma bayani da annabawa ke al-anbiya wa rusul wal bayan haka ya fassara kuma wannan ya dauko shi daga abubuwan da suka dinga zuwa na sun shari'a cewa anan ake samu shari'a kawai kaga anan kamar ubangiji dai ya ce waye minni kamar ubangiji ya riga ya tunkuɗe duk wata shari'a da wanda zai zo yi da'awa ya ce sai dai shi annaba kawai duk wanda ya zo yi da'awa mun cewa kaza shari'a ce kuma wannan shari'an ba a santa ba a shari'a ta annabi to yanzu wannan abin da ya kawo yayi mu ubangiji kire yayi mu ubangiji ƙarya shi yasa ba ubangiji anan ya ce minni na akwai wato yanda ubangiji ya danganta ma kashi wannan shari'a ne ta kanta min dinnan malamai suna kiranta ibtila'ul ghaya daga ina wannan shari'a ta samu asali to daga Allah ta'ala shine min minni wato daga waje na inji ubangiji wannan wato na ibtila'ul ghaya wato abinda Allah ta'ala yake magana a nan shine wato shari'ar Allah ta'ala ba shari'ar wani sa ba kar wato idan shiriya ta wacce take daga waje ta ta zo muku to ku bita ba za ku bi in ciki ba amma idan aka samu wacce shiriyan da ba daga waje na ba kamar shiriyan iblis da yanzu da ya ba to kaga wanzu wannan akwai bai in ciki akwai kuma rashin aminci akwai tsoro wannan shine abin da Allah ta'ala ke magana saboda haka anan da Allah ta'ala ke cewa minni wannan min intida'ul ghaya ce kamar yadda malamai ke faɗa yana nuna cewa duk wasu shiriya da za a samu masu amfani to shi ne dai wannan shirin da Allah ta'ala ya saukar a cikin Qur'ani kuma ya saukar a harshen annabinsa kuma duk wani abin da ba shiriya ta Allah ta'ala ba da ya saukar a bakin annabinsa to wannan shiriya ta bata sunanta ba shiriya ba kuma wannan balalu shi ne bata da jahilci sannan kuma gawaya ce gawaya shi ne wato ketare ma gaskiya da gangan sannan kuma wannan wato bacewan za su gadar wa dan adam da tsoro da bakin ciki da kuma tsiyacewa wannan shine abin da za mu fahimta a wannan kaga anan Allah ta'ala ya riga ya faɗi karara cewa ina yake tafarkin sa maji da shi yake kar wato a ruwan da mu yanzu da muke rayuwa a duniya ubangiji duk wanda kaga ya rufe shi zama zalla yake cewa ya bar mu akan mahajja bayda wato ya bar mu akan farar hanya farar tafiya ya bar mu akan ta to haka duk wanda gaba ya bace shi ya bace da kansa nan ubangiji ya riga ya ga maka cewa duk shiriya maji da shi da za a samu shi ne shiriyan da ta samu asali daga shiriyan Allah ta'ala ta ina kuma za mu sani cewa wannan shiriyan ta Allah ta'ala ne shine abin da ya saukar a cikin littafinsa a harshen manzansa kaga babu dama wani ya zo ya ce duk abin da kuka yi Allah zai baku lada shi a karan kansa in dai ba annabi ba tunda ba wahayi ake masa ba tunda ba annabi bane to dole ya zama ya dauko asalin wannan shiriyan ne daga Qur'ani ko Sunna sannan wannan abu ya zama shiriya ta Allah ta'ala mutakar shiriyan nan ba ta ubangiji bace to wannan shiriya ce ta banza da wufi wato shiriya ce ta tabbata da karkacewa da kuma wato azaba mutum zai jawo ba kansa Allah ta'ala yana cewa wanda suka samu shiriyar ubangiji shine wa hudu ila tayyibin min alqawli wa hudu ila siratil hadid Allah ta'ala yake cewa aka shiye da su zuwa ga tafari zuwa ga wani magana mai dadi aka shiye da su kuma zuwa ga tafarki na alhamid godacce ubangiji wanda shi shaya bane ya kamata a yi shi kaga wato wannan yana karin nuna maka to shiriya ta ubangiji ita ce kawai zaka yi kace wannan hanyar tasa idan ka karkace to yanzu kaji ka kirkiro wani sabon kirkira ki Allah ta'ala ke cewa kul inna hudallahi huwal huda kaga ya musu shiriyan Allah ita ce shiriya wato anan kaga yana ƙara ishara ne ga wato bayin Allah cewa duk shiriyan da ba shiriyan ubangiji ba shiriya ce ko wane ne shi in yazo da awan cewa kaza in aka yi za ka malada ko kaza in za a yi za ka shiriya ce to muna da dama mu tambaye shi da dinki ta Allah ce in dai ta Allah ce ta ubangiji ya riga ya toke ko ina ce ta hanyar annabawansa ina ka same shi kul inna hudallahi huwal huda Allah ta'ala ya ƙara faɗin cewa a ita ina ne su ina ne tsarin da ake samun shiriyar tasa sai ya faɗi cewa to ana samu ne a wajen annabawa ko alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko da annabinsa da wato shiriya dan kamar cewa shiriya ana samu ta ne kawai da annabawa sai kuma wanda yake mutafar shi annabawa duk wanda bai mutafar shi annabawa ba wato ya maimaita abin da annabawa suka faɗa dan kai amma nan ka ne mai da'awa yanzu kai ba banzo ne ba kai abin da kake yi kawai kana yin aiki ne na annabawa shi ba ce al-ulama warakatul rusul ba yace al-ulama warakatul anbiya saboda annabi ba kowane annabi ne manzo ba amma kowane manzo annabi ne su annabawa galibi wani lokaci zaka same su suna musamman annabawa bani isra'ila sun ta yin aiki da wato at-taura annabi Musa to mu ma yanzu aka ce mazala yace mu ma annaba wato malamai maka da annabawa wato mu ci gaba da rayar koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kawo damu kar mu kawo tamu kar mu je mu lalata abubuwa mu rikita su mu ce wannan shiriya mutse dole a sami shiriya ce ta Allah ta'ala shiriya ce wanda kuma manzo Allah ya koyar da ita ta da asali a Qur'ani da Sunna tana kuma da asali a fahimta ta magabata Abubakar Umar Uthman Ali da sauran manyan sahabbai wanda kuma wanda suka yi shi da kyautatawa Allah ta'ala kuma ya ba da labarin cewa duk wanda suka yi imani da annabawansa suka yi imani da littafansa to waɗannan su ne shiryayyu kuma su ne za su zama jagori masu shiryarwa Allah ta'ala yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun muka sanya a cikin su akwai a'imma jagorori malamai wanda za su dinga yin jagoranci zuwa ga aikin wato tafarki na ubangiji su aka ce yahduna bi amrina suna shiryarwa da umarnin mu haka ba da umarninka ba ba ka yin da'awa da ajanda ka kai kadai ko kuma da umarnin abin da ka je ka kwanta kai bacci ko kuma wani malamin ka je kwanta kai bacci ga maka a sai dai ka yi da'awa da da'awan annabi sai dai ka maimaita abinda wannan shine abin wato abinda manzala ya mutu akai kuma a rayuwa fahimtan abinda annabi da sahabbai suka fahimce shi in ba haka ba ka je ka kawo wani abin da ke saba da fahimtar wato sahabbai to bari shi ma ana afinda ka saba da yi Allah ta'ala ya cewa wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama sa'at masira duk wanda ya saba ma Allah ta'ala ya saba manzo kuma yake bin tabarki da banan mu'minai ba shi kaga tabarki kuma ita ma sai abu tabarki mu'minai musamman a wajen fahimta qur'ani da sunna sune wato manzaru tashri' daga nan ake dutso shari'a in ka dauko shari'a kuma kai ba kai ne aka fara saukar mu wannan ayan ba akwai wasu wanda suka fara fahimtar ayan ka ba dinka dan haka sai ka je ka gani me suka fahimta in ga yanda suka fahimta kai ka je ka canja to ka kawo ilhadi ka kawo fadada ka kawo rigima kuma abu da kawo wannan rigima kai Allah ta'ala a suratul an'am yana fadan ni'imomi da yayi annabawa da shiriya da ya rika basu Allah ta'ala sai ya rika fadi ya fadi wannan shiriya din ya kuma ce ita ce wannan shiriyar da duk wani wanda ya bi su yana kan shiriya duk wani wanda bai bi su ba to baya kan shiriya Allah ta'ala ya kawo shi ta bainahu wa hadainahu ila siratal mustaqim zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله تعالى سي suka shira cewa ulaika alladhina hadallahu fa bihudahum muttabi Allah ta'ala yana a wannan aya ya fadi shiriya da annabawa ce da ya gama kawo su annabi Ibrahim ya kawo annabuwa ne sai ce wasta bainahum sai muka zabi su wa hadainahum kuma muka ba su shiriya muka shaida su ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki majalici Allah ta'ala ya ce zalika hudallahi to wannan shiriyan tace shiriyan ubangiji kuma wato kaga yace ne yace minni a tato Allah sai yace zalika hudallahi shiriyan ta annaba shine shiriyan ta ubangiji ya hadi bihi man sha'u min ibadihi Allah yana shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa walau ashraku su ma wanda ta annaba wanda sun shirka la habida anhum ma kan ya'malu da duk ake da suke lalace kaji abinda ubangiji ke fada annaba ya ba da labari daga ci akwai annabi Ibrahim wanda a ci annabawa suka ce manzo Allah ba kaman sa amma Allah yake ba da labarin cewa in suka yi shirka abin aiki su zai lalace Allah ta'ala kuma shi ma kansa annabi wata aka ga mu shaka Allah ta'ala yake cewa laqad uhi ilayka wal ladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin an yi maka wahayi an yi maka wanda suka zo ka ba dinka wahayi in kai shirka to aikin ka zai lalace kai ma annabi Muhammad shi kaga ubangiji ba abu wasa ne ba wallahi kar mu maida ubangiji abu wasa manzo Allah ka aje shi ne inda ubangiji ya aje shi bawan Allah ne manzon shi ne kuma shine da mafadadin sa amma kar ka taba tsammanin cewa manzo Allah za wato zai fushe ka ka kai shi kafa da kafa da Allah ta'ala a duba ga inda ubangiji ya aje shi ma yake mu ga mu cewa la in ashrakta in kai mun shirka wanda kuma wannan kuma haka sunan ubangiji yake Allah ya riga ta cewa annabawa ba za su yi ba amma dan kusan cewa dan mu san cewa idan annabawa ba su sha ba to wa zai sha Allah ya kaice cewa ulaika alladhina atainahum alkitaba wal hukma wan nubuwa wadannan annabawa sune wanda muka ba su littafi muka ba su wato alhukm fahimtar littafi din sunnan su kowanne annabi yana sunna da yake dabbakawa na kai zo wani sakarai wanda bai fahimci abubuwa bai ce bai jira sunna ba kaga bai jira wato hadisi da bai mushi bayanin wannan abin kuma kaga yana fara alqur'ani dan me yake kitabi yake hukum anan atai ulaika alladhina atainahum alkitaba muka ba su littafi sai ce wal hukm muka ba su wato fahimtar hukuncin me ya fahimtar hukunci shi ne sunna shi ne annabi zai bayani a sai nahu alkitaba wal hukma wal nubuwa ka basu annabta fa in yakfur biha haula to kai annabi ka je ka gaya mu kafirai idan waɗannan kafiran suka kafirce fa kada wa kallabi biha qauman laysu biha bikafirin to mun abun tare da wasu mutane wanda su za su imani da wannan abun da kazo da shi ba su mutunci ba ubangiji yana faɗan cewa koda an samu wasu ce su ba ruwan su da qur'ani ba ruwan su da sunna ba ruwan su da bin wato abinda manzo Allah yake akai to ubangiji ya ce akwai wasu na nan su kuma suna nan daram dam za su ci gaba da aikin sunna da haka yazo ne ya ce shi ba ruwan shi da sunna ba ruwan shi da kaza ko da zato ne kuma ana dan ubangiji sai dai mutu amma in mutu kana akwai ba ana cewa la ilaha illa za ka samu wasu na nan ba za su taba yin addini ba sai da qur'ani da sunna da bangar maka fata dai yanda kake son ka ce wai a daina hadisi a daina kaza to wannan mutun na mutu addu'a ubangiji shi da kansa ya riga ya namuce manzo Allah wannan cewa ba za a gushe ba za a samu wasu gungu daga cikin al'ummata suna tabbace akan gaskiya ba kuma la yadurruhum man khazalahu ba ya cutar da su wanda ya tabbar da su ko da wani ya ce ba zai yi ba wani ya ce kaza ba za ka samu a ciki din akwai wanda za su fi dabbaka wannan abu bayan an gaba shirin annabawa sai aka ce ma'anar ulaika alladina hada Allahu yuhdahu muqtadi wannan su ne da Allah ta'ala ya shiryar da su kai ma ka bi shirin su annabi ne shi kansa aka ce kada kirkiro ya bi shirin annabawa kada kawo nashi amma ga wani na nan na cewa shi ma zai kawo nashi wanda wanda muke rayuwa da su da yawa suna dan suna cewa za su kawo na ta su shirya kaga sai da Allah zuwa lafiya shi kanshi mai shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malami sai cewa ka yi kanshi ashari din da shi maza da ashari ne min haifi tabliq ta isarwa da yake ba wai ta kirkirwa ba amma shi ma kada an ce fa bi hudahu muqtadi shirya annabawan nan kai ma ka yi su kar ka bulayi kar ka fadari to wani kuma da san ya fito da ya fita daga wato shirya annabawa kuma wato ya sha wannan aya da muka karanta sun yi ku lokaci ya wannan aya da muka karanta akwai waqafat ya kamata mu gane Allah ta'ala a nan da yake magana fa ma ya tana kun min yahudan idan wata shirya ta zo muku daga waje na to akwai waqafat akwai abun lura na wato abin da kamata mu fahimta game da annabawa da kuma shirya annabawa annabawa ya kamata mu cewa su da wafu ne a wajen ubangiji ya ba su littafi ya kuma ba su wato hukunci ya ba su annabta kuma ya yarda cewa su za su zama amana Allah ta'ala fi ardi shine abin da Allah ta'ala a ban kasa sune wasla bayin al-khalqi wal khallaq wato sune wato tsani tsakanin halitta da ubangijin su ba duk wani hanyoyi da zai hada ka tsakanin ka da ubangiji ya toshe tsakanin ka da annabawa saboda haka shiriyar da zaka bi shine shiriyar ta annabawa abinda Allah ta'ala ya saukar musu da kuma bayanin da suka maka sanaka duk da wani mutum zai zo ya yi da'awan cewa shi zai kawo sabo shari'a to wannan kawai kai tsaye mu ce yayi ma ubangiji kariya yayi ma ubangiji kire ni ce zai kawo sabon addini misali ba musulunci ba ko kuma ce zai kawo ta sabon shari'a da ya kira ta da sunan wani mutum ba sallama ta Allah ba to yanzu wannan abin da ya kawo kire ya kawo abin da yake wato ubangiji ba zai karɓa masa ba Allah ta'ala a wancan aya yake cewa atina umar kitaba wal hukma al hukma malami suka ce nan ya kunshi hatta wato bayani na abin da aka sanar wannan manzon a cikin littafi saboda wato bayani dole manzon shi ne bayani dan al hukma da aka magana ya kuta sunna babu wani annabi da bai da sunna babu shi yanzu ka abin da yake mamaki a sabon kuma wanda zai ce ya ji Qur'ani kawai bai da sunna ba to babu wani annabi kuma da bai da sunna dan me ya kira sunna shi ne bayanin abin da aka sanar masa akwai annabi da bai sabasa bayanin abin da aka sanar masa babu shi Allah ta'ala ya ce wa anzala ilaka dhikra litubayyana linasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da ambato Qur'ani sai aka ce kuma saboda kai musu bayani kaga anan aka wato abi aka ga manzo Allah an saka mishi da Qur'ani din sai kuma aka ce kuma shi ne bayani kaga bayani daga manzo Allah kenan shi kuma Qur'ani da Allah ta'ala shi ya saka da amsa kaga wato wannan bayani ku sai ina ci samu bayani ta banganin manzo Allah ta sunnonin sa da yayi kauliya ko wato fi'iliya ko taqririya abinda akai a gaban sa yace ayi ba matsala shi ne tasir ahruba da ake fada ko kuma abinda ya aikata shi a karan kansa aikacen sa deeds din sa ko kuma wato sayings din sa maganganun sa ta ba ko wani abu guda uku ko actions ko sayings ko kuma approval to wannan da na aje zawo sunna kuma da sune wanda Allah ya maka yake bayani da sune yayi bayani kuma wanda yace yanzu bai yarda da sunna ba yanzu kaga wannan yana rubutu ne addu'a yana kokarin ya ce shi ya riga ya tunkuɗe duk abin da ubangiji saukar abin kai to za ka gani a dai wannan lokaci ake samu wasu ba su cewa ba su masa sunna to kuma ba ba su kadai wasu wannan in suka ce su ba su da sunna maimakon duka sauran musulmi su tashi su haika saboda suna san su lalata addini su ga bayan musuncin baki dai tun daga tushe da kuma dai lokacin da ake samu suna yin mata da su kuma wasu na yin mata da su suna cewa su ma yanzu sunan duk gugan da ta ce ne kawai wasu tsammani da kaza 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 za a yi wasu abubuwa ana kawo wasu falsafa ana kawo wasu maganganu wanda suke na rashin fahimta zaka samu a samu ko daga shi'a ko daga sufaye ko daga zuwaye ko daga da sunan cewa bikin na wanda ma gida hudu ne gani masu rigima da sunna kuma da kyau gani ko ne wanda ke cewa shi bai ma da sunna bace kwata kwata saboda sunan ta riga ta matsa mishi a rayuwa sunan ta zama shi kamar wata kurku galibi wanda kana samu ko a cikin ɗan duniya ko kuma a cikin wanda suke su ba ruwansu da su suna yin addini ne saboda kawai kayan gado su ba su ɗan modernity ne ba san wasu abu da za a ce wani haramu ne a ce da an je banki akwai riba su ci to da Allah da adina wannan abu duk ya zama wani abu kayan tarihi a cikin dauka to wannan sune ɗan duniya wannan sune ɗan duniya wannan duk ɗan Qur'ani ne ɗan duniya ne duk so suke yi wato kangaradun mutane ne so suke yi ma Allah ta'ala sako iri iri amma kuma ba su sunna ko jama'u su je musu kanzir wannan ana ji samu matsala ko kuma samu kuma yan shi'a su kuma su kuma yan shi'a da ba ta su ba ba sunna waje ma su da musu fa Qur'ani ne yar baki da sai da sai jiran an gaba da sunna haka sai za su cigaba zaki karis ba baka zaki abuka zaki umar zaki umar zaki ali sai ayyuka za ayyuka lahi tarihi daga ba kuma sai wadannan ayyuka da musu sai da su kawo nasu kaga me aka maka abin cikin kenan su kuma su baye to su saboda duk wannan da abin da suka yi za a ce musu bid'a sun zo sun kawo bidoyi wanda ya je ya yi bacci ya tashi ya ce an san amshi wahayi shi ma to kaga ina za a zuwa da kan hadisi ba zai yi baye amma ya ce babu wannan shikenan kaga kaga shikenan wato an gama ya ce babu sunna saboda haka duk waɗannan adinjuwa yanzu muke gani yanzu ko kuma da sunan fiqh muke zo da sunan mazhaba shi maliku ba shi ne ya faɗa cewa an mushi haka ba amma wani ya zo da sunan mazhaba yana ƙoƙarin ya ce dole a daina bin hadisi abu mazhaba shi malik shi fiqh yana mutanen madina da haka dole ko shi kashi bai san mazhaba ba galibi ba su irin faɗa wannan maganganu saboda haka shi ma zai faɗi wannan maganganu saboda shi idan aka ce kar ya faɗi kan ya magana game da mazhaba shi ba shi cewa kuma shi malanta kuma shi ko ta tashi ta ƙari to kuma dole yana sai ya malanta kuma kaga dole sai ya tinka magana mazhaba yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda haka wannan ayyuka guda kun lura duk makiyayi da sunna muka ce da yan shi'a da yan duniya da masu sufaye da kuma masu mazhaba waɗannan ayyuka guda hudu duk yanzu zuwa tun da ake rigima da su kan hadisan da kanka za ka kaza duk su ake rigima yanzu saboda haka duk sun yi adawa sun shaida da takobi akan yaƙi da sunna kan hadisan manzon Allah hadisan ne da ake sa istafi a saukar da shi yana ba yi da wato wani martaba wannan magana insha Allah bi kare ba za mu ci gaba da wannan magana kan wannan shari'a na Allah ta'ala yake cewa minni daga wajensa har nan ubangiji yana cewa daga wajensa ba daga wajen wani ba saka daga wajensa wato daga abinda ubangiji ya saukar Qur'ani ko kuma sunna matsala ce ala inni utul Qur'ana wa mithluhu ma'a an sauka mun da Qur'ani da kuma sauka Qur'ani tare da shi sunna kenan haka wanda ce yana faɗa da sunna yanzu to kaka saurare shi wannan sai ki lalata muku addini ya kai ku ya baro ya mai da mutane babu ruwan ba ruwan su da addini mun gani a tarihi wasu wanda suka faɗa addini ba su je ko ina ba Turkiya da can da sunan duniyanci da sunan su masu shugocin duk duniya suka bar addini har kira sallah ba suka ce a madina yi kira sallah ma da larabci suka ce a daina mutum ajami duk wannan wasu cewa shike yan ga sa suka zama a baya kimiyya suka zama a baya da sauran su dake rike suka je suka daina yin wannan komai aka daina wasu daga cikin masalati aka mai da su miziyo amma daga baya 1980s daga baya aka fara samun wasu matasa suka fara tasowa suka ce su ne tun 1920s da suka bar addinin har zuwa 1980s ba su ga abinda turawa suka musu ba na su karbe su hannu biyu tun da sun bar addinin sun bar addinin baki da ba abin da ya saura Turkiya a wannan lokaci sannan suka fara cewa su ma su je su yi addini suka ce suka yi addinin kuma yanzu sai aka suna farkowa gashi suna fara addinin su a haka ma musulman ba wai yanda ake so suke yi ba amma dai sunan karkato saboda wannan ta rubutu a ruwan yana kasan kashi lokaci a banza in ya ce bala ya sunna bai ra da sunna kuma za a samu faka da wakan nabi ha qauman la su biha bi kafiri abinda muka tada Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya ce mana nan Allah ta'ala ya tabbatar da sunna a wannan kasa ta mu Allah ta'ala ya tabbatar mana da sunna Allah ta'ala ya taimaki sunna ya taimaki masu taimakon sunna Allah ya rugurgu da masu wato kokarin lalata sunna da masu kokarin lalata sunna na maki sallallahu alaihi wasallam da su da ruwan wanda ke bi musu a ƙasa ne ko a fili yake ko a waje yake ko a cikin daki to Allah ta'ala ya bi su daya bayan daya ya toshe basirar su ya kuma toshe hujjar su ya toshe duk wani kafa da za su samu su rika kawo mana shuhuhi iri abinda muka tada Allah ya ba mu lada abinda muka tusa Allah ya kai mana Allah biya mana bukatun mu na alheri da kuɗi mai dukkan shari wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.